Babban labarin abin takeici shine na DPO Salman Ngodo, wanda ake yi wa lakabi da kwanta-kwanta, wanda ya yi sanadiyar kashe wani matashi mai suna Awolu Anwar Brigade cikin birnin Kano fiye da shekaru 20 da suka wuce, wanda har yanzu gawarsa ke kwance a asibitin Murtala na birnin Kano. Koda yake babban spetin ƴan sanda na wancan lokaci marigayi Ibrahim Kwamasi ya sallami DPO kwanta-kwanta daga aiki, amma har yanzu ƴan sanda sun gaza gurfanar da shi a gaban kotu. Sai dai a 'yan makonnin baya ga mayar kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun farfado da wannan magana, kuma Comrade Haruna Ayaji dake zaman daraktan kungiyar shine ke bin kadin lamarin.
Na farko gawa mun tabbatar akwai ta, ya za mu dauke ta tunda magana ce a kotu, ba wanda ya sai ya bada izini a dau gawa sai kotu. Sannan na biyu kuma ya matsayin shari'a domin mu san abin da yake da akwai domin mu dau mataki na gaba. To a halin da ake ciki dai yanzu sun turo mana takarda karkashin CR wato chief register da mu je mu zauna da deputin sa domin mu tattauna wannan roko da muka yi kwaya biyu mu san matsayin wannan roko. Kuma alhamdulillahi wannan magana da muka yi ta a media ta isar ga shi kansa Attorney General for the Federation. Sun zo nan Kano sun kira ni mun zauna mun yi magana har suke sha su ma su ba da gudunmawa su har yace zai kokari ya shiga domin a ba mai haƙi haƙin sa.
Dangane da zargin ƴan sanda da kashe wani matashi mai suna Saifullah kuwa dan unguwar kofar mata a birnin Kano cikin watan jiya na Oktoba, Comrade Ayaji ya ce
ni na dauki gawa da ni da masu haƙi muka tafi Aminu Kano Teaching Hospital inda suka aminta suka ba mu certificate na cewa wannan bawan Allah ya rasu. Sannan kuma muka zo muka yi rubutu muka tura wa shi commissioner na ƴan sanda na jihar Kano akan meye matsayin wannan haƙi na wannan bawan Allah da aka rasa da ya rasa ransa ga masu bin haƙi. To alhamdulillah ta karkashin shi DSP Balarabe wanda shi na OC Antidaba ya tabbatar mana da cewa waɗanda suka ana zargin su sun aikata wannan laifi to suna nan a tsare. To hakan ta sa muka gaya wa dangin wanda ke ban haƙin jinin dan uwansu kuma sun aminta da bin da ake yi.
Ko me yasa ya jaha irin ta Kano mai yawan jama'a bata shiga waccan zanga zanga ta NSAS ba? Comrade Abdulrazak Alkali shine daraktan kungiyar Organization for Community Civic Engagement mai rajin shugabanci na gari kuma mai bara baya ga harkokin gwagwarmaya.
Mu anan arewacin Najeriya maganar wannan gaskiya bata damu jama'a ba. Ni sai da nayi dan karamin bincike idan ka tara mutum 10 ka tambaye su ya taba sanin ma menene SAS unit na ƴan sanda za su sai tara su fada ma ba su taba ji ba. To wannan ya daga cikin da yasa mu kuma matsayin masu wakiltar al'amuran jama'a muka ki shiga domin ba za ka shiga abinda kawai za ka shige shi ne saboda ana yi a wani guri ba. Amma abinda na so gwamnati ta gane cewa akwai ƴan Najeriya da yawa da suka shiga, ba maganar SAS ce kadai ta sa suka shiga ba, akwai batutuwa wanda da yawa ƴan Najeriya suna kufula da gwamnati akai. Akwai wahalar rayuwa, akwai tsadar rayuwa, akwai batutuwa da yawa na cin hanci da rashawa a cikin tsarin gwamnati. Saboda haka NSAS ta zo ta bada wani yanayi inda jama'a za su iya fitowa su nuna fushin su.
Ga alama dai har yanzu da sauran rina a kaba ga wannan lamari na zanga zanga da ya haddasa hasarar rayuka a wasu sassan Najeriya da kawo rushin rundunar SAS. Detective Awal Bala kwararre ne akan binciken laifuka masu sarƙaƙiya.
Abinda muke duba mu criminologist me wannan matsalar za ta haifar nan gaba, ba wai abinda take ake yi a yanzu ba ko ku wanda aka fito da shi a take. A'a, shawarar da muka bayar a rushe SAS shine take nuna cewa sai an rushe SAS sannan za a gano wayannan wayayyen abubuwan da aka shiryo kafin a yi. Da ba a rushe SAS ba, da yanzu Najeriya sunanta ba Najeriya ba yanda suka shirya a wannan lokacin. So suka yi a kin rushe SAS din a fake da wannan SAS din a dinga cin zarafi a ma kifar da gwamnatin Najeriya. Duk abin da za su kirkiro da shi su fito da shi an riga an gano 90%. Wannan ya haska a gwamnatin Najeriya sun gano cewa akwai ma wayanda suke hassasa abin nan, akwai wayanda suke daukan nauyin abin nan, ba ma a nan ƙasa Najeriya ba har a ƙasashen waje.
Akalla dai za a iya cewa mazauna yankin arewa maso yammacin Najeriya dake zaman kananan ƴan kasuwa da manoma na buƙatar tallafi da samar da guraben aiki ga mata da matasa, musamman a bana da ambaliyar ruwa ta yi barna ga galibin sassan yankin. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.